ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قريتا تبتا قال ما دوك كنسركي ما يقوى ما يقوى ما wadda cikin ni'amarsa da gani damansa ya sake ba mu daman halartowa wannan waje mai tarin albarka a wannan rana ta 24 ga watan Ramadana wata mai albarma shekara ta 1444 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina kira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbai da mu'minai waɗanda suka bi tabbacinsa har izuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikinsu bayan haka bi iznillahi ta'ala a yau za mu shiga sabuwar sura سورة هود عليه الصلاة والسلام نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستغفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة
كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وإن الحروف المقطعة والبيان يجبات كمي رسول شيوى الله تبارك وتعالى شيني ما في سنة أبن نبي دواء إنن حروفا malamai da yawa suka ce wannan mukhataba yin magana da larabci ta hanyar amfani da harufa wani abu ne wadda larabawa ba su sani ba domin haka Allah tabaraka wa ta'ala wadda ya halicci kowa da komai ya halicci yaran ya fi kowa sanin yaren a yi domin shi ya halci yaren shi yasa suke cewa wa'annan huruf ɗin da suke zuwa a mafarar wa'ansu daga cikin surorin alkur'ani suna ishara zuwa ga ijazin alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana da abin da Larabawa ba su taba jin an yi magana da shi ba, shine harufa. Kitabun uhkimat ayatu, littafi ne wadda aka kyautata ayoyinsa. Ana maganan Qur'ani, an kyautata ayoyin Al-Qur'ani. Thumma fussilat, sa'annan aka bayyana ayoyin daki daki, min ladun hakimin khabir, daga wajen mai hikima. Wadda wayancan ayoyin da aka kyautata su, aka kuma bayyana su daki daki, suna kunshe ne da umurni da kuma hani. Ayoyin nan, littafin nan da aka wato kyautata ayoyinsa, aka kuma bayyana ayoyinsa daki daki, daga wajen ma'abuci hikima ne. Shi yasa kowane sashi na wannan littafin yana kunshe da hikima. Milladun hakimin khabir, daga wajen ma'abuci hikima wadda baya yin komai face wannan abun akwai hikima a ciki, mai sanya abubuwa a inda ya dace da su, mai sauke abubuwa a wajajen da suka dace da su. Baya yin umurni, kuma baya yin hani, face a cikin umurnin nan akwai hikima, face a cikin wannan hanin akwai hikima. Khabir, masani ne wadda babu bambanci a wajensa tsakanin abin da yake bayyane da abin da yake a koye. Daga kan aya ta farko na wannan sura, sai ka san surar nan na kunshe da abubuwa masu girma, yana kunshe da manya-manyan abubuwa. Shi yasa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake cewa cikin hadisai da dama, cewa shayyabatni hudun wa akhawatuha, cewa wannan sura da kuma ɗan uwanta masu kama da ita sun tsufar da ni. Aka ce wani sahabi ya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, sai ya ce mai, ya ma'aikin Allah, menene ya tsufar da kai? Ce menene ya tsufar da kai? Ya ce shayyabatni hudun wa akhawatuha, ya ce wannan surar da ake cewa suratul hud. Maluma suka ce mai yasa, ta yaya wannan surar ta tsufar da shi? Suka ce domin shi tsufa ko furfura ba dole ba ne ya zanto yawan shekaru ne ke fitar da su ba. Wasu lokutan yawan gumumi, yawan tunani, yawan damuwa, yawan tsoro yana iya haifar da menene? Yana iya haifar da imma furfura ko kuwa waɗansu alamu na tsufa. Sai ka ga mutum ya fi shekarunsa, ya fi shekarunsa tsufa. Mutane waɗanda suke ɗaukan nauyi na jama'a, kuma suke yin tunani mai zurfi, na neman wa al'umma mafita zaka je kaga wani sai kaga shekarun sa kadan ne amma kuma basirar sa tunanin sa da haikar sa idan aka faɗa maka shekarun sa sai kace ah amma kuma ya haka suka ce wannan surar ta kunshi labarukan annabawa da manzanni da abubuwan da suka kasance tsakanin waɗannan annabawan da manzannin su da yadda Allah ya halakar da su al'ummomin da suka gabata mu dama muna cin falalar addu'an manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam da ya roki Allah cewa kar Allah ya halakar da wannan al'umma halaka na bai daya yadda aka yi wa al'ummomin da suka gabata al'ummomin da suka gabata wayansu za ka ga an yi masa ruwa ruwan azaba daga sama ba su da wajen buya aka halakar da su gabaki daya akwai wadanda ake halakar da su da tsawa Allah ya umarci mala'ika ya tsawa domin tsananin wato yawan wannan sautin sai su halaka akwai al'ummar da Allah zai umarci mala'ika da mala'ika ya ɗibi kasar gaba ɗaya ya ɗibi daular gaba ɗaya ya ɗebo daular da fuka-fukinsa ya daga sama ya cifar da su halaka amma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya roƙon wa wannan al'umman kar Allah ya halakar da ita irin wannan halaka shi yasa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam idan aka tambaye shi aka ce ya ma'aikin Allah idan aka ga hadari murna ake yi murna cewa za a yi ne alamar za a yi ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya ga hadari idanuwansa canzawa suke yi hankalinsa tashi yake yi sai ya tabbatar da cewa ruwan aka saukar ba azaba ba domin al'ummomi nawa ne waɗanda suka gabace mu waɗanda hadari suka gani suka yi tsammanin za a yi ne za a yi ruwa amma abin da ya biyo bayan hadarin azaba domin rahmar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake da shi ga wannan al'umma yake da shi ga al'ummarsa yasa shi idan ya ga hadari hankalinsa baya kwanciya hatta sai ya tabbatar ruwan sama Allah ya saukar ba azaba sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dan haka wannan alqur'anin ya bambanta da duk wani abin da ake karantawa ko kuwa aka taba karantawa ko kuwa za a karanta nan gaba domin alqur'ani shine al-mu'jizatul khalida mu'jiza ce wacce ba ta da expiry date babu ranar da wannan mu'jiza zai expire babu rana kamar yadda muka faɗa a baya mu'jizozin da suka gabaci saukar da alqur'ani duk sun zama tarihi sun zama labari sai dai a bada labarin za a bada labarin da mu'jizan da annabi Isa ya yi mu'jizan da annabi Musa ya yi mu'jizan da annabawa da suka gabata suka yi sai dai a bada labari amma mu'jizan da Allah ya yi wa manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wato alqur'ani kenan mu'jiza ce wacce za ta gagari mutane yadda ta gagari mutane da aka kalubalance su cewa su kawo koda aya ɗaya kwatankwacin alqur'ani suka kasa kawowa hakan nan qur'ani zai gagari mutane har zuwa lokacin da Allah zai naɗa ƙasa sa'annan ba za ka taba karanta wani abu ba wadda aka caudata lafuzar wannan abun karatun ba za ka taba zama domin fahimtar wani abu ba wadda aka yi bayanin wannan abin daki daki kamar yadda zaka karanta Qur'ani kamar yadda idan ka zauna zaka fahimci Al-Qur'ani me yasa har ya zato Qur'anin nan idan aka karanta ga mutumin da bai jin larabci yana mai tafiri mutum ne fa da za a tsare shi a ce ka fassara aya daya cikin Qur'ani ba zai iya fassarawa ba amma kuma idan yana jin karatun Qur'ani yana mai menene yana mai tafsiri kwanakin baya Sheikh Muhammad Dr. Al-Arifi hafizahullahu wa ra'a cikin tafiye-tafiye da yayi zuwa waɗansu daga cikin kasashen Afrika sukan tafi wajen mutanen da ba su san Allah ba mushrikai ne tsanza sai su yi da'awa akwai wani maksa haka da ake nunawa lokacin da aka kawo waɗansu mutane ne a ƙauye ƙauyawa Sheikh Muhammad Al-Arifi sai ya ce su saurara shi zai rera musu wani abu yana son ya ga ko za su san bambancin da ke tsakanin wayannan abubuwan yare ne ba nasu ba ƙauyawa ne ba su koyi larabci ba balle su san larabci Sheikh Arifi sai ya rera magana da larabci maganganu ne da larabci sai ya rera maganganun kamar yadda ake rera menene ayoyin Al-Qur'ani idan ya gama rerawa sai ya karanto ayoyi daga cikin Al-Qur'ani sai ya tambaye su akwai bambanci sai su ce eh wanda ka fara karanta wannan ya bambanta da wannan na karshen nan yana da wani abu a cikin sa da muke ji a lokacin da kake karantawa haka Qur'ani yake uhkimat ayatu an kyautata ayoyin sa'annan aka yi bayanin ayoyin daki daki sai zanto littafi ne wadda ba za a yi wani zamani ba face littafin ya dace da zamanin ya dace da zamanin da ya gabata a lokacin da babu internet babu wayan salula babu motoci babu mashina babu na'uran gwaje-gwajen abubuwa da ake da su a yau ya dace da zamanin internet sai kuma dace da zamanin da za a yi a lokacin babu mu ko ba za a yi wani zamanin da babu mu bane za a yi ai kamar yadda an yi zamanin da babu mu a baya ko hakan nan za a zo a yi wani zamanin da babu menene babu in mun ci za a sai dai a bada labarin in labari in alkhairi muka aikata a bada labarin alkhairi in sharri ne a bada labarin sharri kaga su Fir'auna duk lokacin da aka ambato su ayi la'anta su ake yi amma kuma idan aka ambaci Muhammadun Rasulullah ba Allah kadai ya san iya adadin salatin da ake wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam hakan ba mutanen kwarai da suka gabata haka abun wato part ne kamar yadda ake yin film a yi part 1 a yi part 2 haka rayuwar mu yake wani akwai wani malami wani malamin ahlus sunna ana ce mai Mustafa Abdul Qadir a Sudan yana da wato shi kullum yana cikin yi wa ɗan bid'a raddi to akwai wani mutumin da ake bautawa a Sudan ana ce mai Burai suna girmama shi fiye da yadda suke girmama Allah idan ya je wajen taro kaje kaga babutukan da ake yi wajen a shafe shi kawai a shafa kayansa lokacin ana ba mu labari aka ce ya taba hawan wani bene wani gidan sama mutane suna ta tururuwa suna son su taba shi albarka ko suna son su samu albarka to suna cikin yin hakan waɗanda suke akwai mutane sun jika akwai mutane a sama akwai mutane a ƙasa to waɗanda suke saman wajen kokuwan su taba shi din wani ya tabo shi sai ya fado daga sama shi kuma dama albarkan da ake samu daga cikin sa idan ka taba albarkan kai ma za ka iya tafin daga cikin ka to wancan da ya fado daga saman yana fadowa maimakon a tallafa mai sai suka bari ya jira sa nan suka rufe shi dan ya kwaso mai ya kwaso albarka to wannan mutumin da ya tashi mutuwa Allah sai ya karbi ransa ranan Ashura ranan Ashura ya mutu lokacin sai dama juma'an da zai biyo baya za mu je masallacin wancan malamin da yake mu yi sallar juma'a domin zai yi khutuba na daban sai yake cewa a makaranta wata malama ta faɗa wa ƴata ta ce ke babanki da kullum sai ya yi wa mutumin nan raddi to yanzu din da ya riga ya mutu sai ya huta ko karaman yarinya a makaranta malamarta ta faɗa mata haka cewa babanki kullum cikin wa'azinsa zai dinga wannan mutumin raddi yanzu tun da mutumin ya riga ya mutu sai ya huta ko to da ya hawo mambari sai ya ce wata malama ma a makaranta tana faɗa wa ƴata yarinyar kuma da su zo gida sai ce baba wata malama fa ga abin da ta faɗa min a makaranta shi kuma da ya hawo mambari sai ya ce a yace ai abin kaman musalsal ne wanda muka yi mai lokacin yana da rai part 1 kenan tunda yanzu ya mutu za a yi part 2 yace ai kaman fir'auna ne ai fir'auna tunda ya mutu har yau ba mu daina la'antar sa ba sa'annan wai suna murnan ya mutu ranan Ashura suna murnan cewa da ba mutumin kirki bane ai da bai mutu ranan Ashura ba yace to ku sani ai ranan Ashura da ya mutu din nan shine tabbacin cewa makiyin Allah ne domin ranan da Allah ya halakar da fir'auna Allah ya kashe shi kaga zai juya abin gaba ɗaya a kan su don haka wannan rayuwa da muke kaiwa da kawowa muke cewa da kawowa yanzu a garin nan tsakanin a cikin watan Ramadana din nan mutane nawa ne wadda sanannu ne a gari wadda Allah ya ɗauke su sanannu ne na san su kai ka san Allah ya ɗauke su kaga yanzu abinda za a dinga faɗi Allah ya ci kanwa ne wani mutumin kirki ne idan mutumin banza ne ba duk lokacin da aka ambato shi to wannan shaida kenan shaidan mutane akan mutum tun a ina tun a duniya an taho da wani gawa wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune an wuce da wani gawa mutane asnau alaihi khaira kace a masha Allah wannan bawon alfawon Allah mutumin kirki Allah ya ci kanshi akai ta mai addu'a ana fadin abubuwa masu kyau a kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wajabat yace ta tabbata dan mutane shaidu ne aka wuce da wata gawa aka yi tabbarin sharri gane da wannan mutumin da ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wajabat domin haka shi alqur'ani idan ka duba dokokin da mutane suke yi constitution in Nigeria misali zaka ji an ce maka 1999 amendment amendment ba bai kare ba an yi yunkurin yin wa'ansu amendment din bayan 1999 din ba shi nasara ba an kashe kudi masu yawa amma kuma ba a ci nasarar yin amendment ba kuma ana yin amendment din wayansu abubuwan da bai bukata sai an bi jihohin kasan gaba daya an tattara ra'ayoyin mutane waɗanda a gefe za a iya amendment din su ba su bukatar wannan procedure kullum cikin amendment ake yi domin doka ne wadda su wane ne suka yi shi mutane amma constitution din musulmi ba a amendin din shi shi ne alqur'ani salihun li kulli zamanin wa makan Allah ya saukar da qur'anin nan yana dacewa da kowane zamani da kuma kowane waje kaga abubuwan nan guda biyu ba zai taba haduwa akan wani littafi ba a ce littafin ya dace da duk zamani duk irin juyi da za a yi na zamani yana dacewa da shi sa'annan ba wai yana dacewa da zamani idan zamani ya juya a Nigeria bane ko a Afrika bane a'a yana dacewa da zamani a ko'ina duk inda ka tafi da Qur'ani zai dace domin me domin wanda ya saukar da Al-Qur'ani milladun hakimin khabir shine wanda ya halicci mutane ya saukar da Qur'ani ne domin ya tsara rayuwar mutane to wanda manual din rayuwa mai inganci shine Al-Qur'ani shi yasa duk inda waɗansu mutane suka ce za mu bi Qur'ani zaka ga rayuwarsu ya inganta domin suna son su bi manual hanya shiriyar da mai halittar su ya menene ya bayar walillahi almathalul a'la zaka iya amfani da manual din Volkswagen kai operating din Mercedes Benz dai don manufacturer din daban-daban ne mun taba shigowa mota daga Abuja motar kirar sharar daga yaya muka shiga motar nan zuwa kefi mun kusan isowa kefi babu mu iso ba shine wa'ansu da suka kosa suka kasa yin haguri suka ci haba malam wannan wani irin tafiya kuke yaushe za mu kai kefi din nan ne kamar kefi din ba nan kusa kusa bane ya motar nan ke tafiya haka buɗe bakin mutumin sai ya ce wallahi ba hakuri za ku yi ba motar iya tafiyan motar kenan me matsalar ya ce injin ɗin motar ce ta mutu shi kuma bai da kuɗi da zai siyo injin ɗin sharar sai ya siyo injin ɗin Volkswagen sai ya haɗa motar da menene injin ɗin Volkswagen wayannan da suka fusata har suka koka ɗin da suka fara dariya sai abin ya zama suka ce tsakanin Volkswagen ya ce eh wallahi bayan da za a yi kuma dole a yi aiki a ci abinci ya ce injin ɗin motar nan ke da tsada ka duba ba kirar motar sharon amma injin ɗin motar to kaga idan kuka yi tafiya tsakanin Abuja da Kebbi kuka yi daidai awannin da wanda zai tafi Abuja da Kano zai yi ko Abuja da Kaduna zai yi kaga babu ne kai ko tunda ai an zo an hada wayansu abuwa biyu ne wanda wannan ba zai iya jan wannan ba zaka kawo injin din Volkswagen ka saka wa sharan sa'annan ka kwato fasinjoji biyu a gaba hudu a tsakiya uku a baya kuma ka ce motar zaka ja ta yaya sai dai idan wasu daga cikin fasinjojin za su yi volunteering su su sauka su dinga taya ga turawa a abinda dan adam ya dan adam ya kera kenan ba ba zai yi ka dauko manual don wancan motar ka zo ka ce za ka yi apply din shi shine zai zama guidance ɗinka akan wannan motar da manufacturer din daban ne guideline din shi daban yadda ya tsara ta jirar motar daban ka je ka ce kai lallai a ratilar wannan manual din da shi za ka yi operation din wannan to a duniya a mizanin duniya kenan ba amma kuma wai muna son rayuwarmu ta inganta amma manual guideline guidance shiriya da karantarwa da hanyoyi da mahalicinmu wadda shi ya fi mu sanin kanmu ya tsara mana domin mu gudanar da rayuwarmu a kansa mun aje shi a gefe rayuwa za ta inganta ba za ta inganta ba to iya gwargwadon nisa da muka yi wa Qur'ani iya wato yawan rashin wato samun daidaituwa a rayuwa da za mu dinga fuskanta iya kusancinmu da kokarin bin Alkur'ani yin amfani da Alkur'ani a cikin rayuwarmu to iya yadda rayuwarmu zai samu daidaituwa domin wanda ya saukar da Alkur'ani ya ce mu yi aiki da abin da ke cikin Alkur'ani ya ce ku yi wannan ku nisanci wannan ku ci wannan kar ku ci wancan muddin ba mu dawo mun bi ba to za mu dinga fuskantar matsaloli waɗanda ba za a kirgawa ba millatun hakimin khabir daga wajen ma'abuci hikima khabir masani ya san komai ya'lamu ma kana kaifa kana wa ma yakun kaifa sayakun wa ma la yakun wa law kana kaifa yakun ya san abin da ya kasance ya kasance a baya ya san abin da zai kasance a gaba yaya abin zai kasance ya san kuma abin da ba zai kasance ba a gaba kuma ya san wannan abin da ba zai kasance ba din da zai kasance da yaya zai kasance wannan ilimi ne wanda Allah tabaraka wataala shi kadai ne ya kebe wa kansa Allah tabaraka wataala ya ce wa'annan wannan littafin da aka kyautata ayoyinsa aka kuma bayyana ayoyin daki-daki milladun hakimin khabir mai yasa aka saukar da wannan littafin yace Allah ta'budu
illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله نرجعكم وهو على كل شيء قدير.
ألا تعبدوا إلا الله شيوا كرك بوتاوا كوا كوكما كومي شن wannan abin yana numfashi baya numfashi mutum ne aljanne mala'ika daga cikin mala'iku ne dutse ne kunci ne Allah ta'budu illa Allah kar ku bautawa komai face Allah shi kadai innani lakum minhu nadhirun wa bashir lallai ni a gare ku mai gargadi ne daga wajen Allah daga wajen al-hakimul khabir ma'abuci hikima masanin komai ni mai gargadi ne daga wajen Allah a gare ku wa bashirun kuma mai bushara wannan shine wazifan alqur'ani gargadi da kuma bishara wadda abinda ke muqabala wa'annan abubuwan guda biyu shine alkhawfu warraja tsoro da kuma menene fata fatar rahman Allah gargadi game da me saban Allah sakamakon da ake samu idan aka idan mutum ya saba wa Allah na ukuba ukubar duniya da lahira wa bashirun bushara gawa للمطيعين لله كما بيا الله ولن تكي والله بيا بثواب الدنيا والآخرة من زعل الله صلى الله عليه وسلم يازو دومن يمس بشارة دا لا درد الله يكي باير و كما سيم بيا الله سنع دنيا تقومنا لاهرة وأن استغفروا ربكم فكما شيوا كنيمي غفرر أبنجيجم أما صدر منكم من الذنوب غنير أبو ودى سكي فاروا تهنم تغسكن زنبي الله تبارك وتعالى ياي أمرني دا نيمن استغفاري neman gafara da kuma yin tuba ga Allah a wajaje da dama cikin alqur'ani me yasa duk da cewa Allah ya hana mu aikata sako ya hana mu musaba masa ko ku musaba wa manzansa amma kuma Allah ya yi umurni da cewa mu dinga neman gafara ko mu dinga yawan tuba me yasa domin Allah tabaraka wa ta'ala ya san cewa akan hai'a da ya halicce mu mu bayi ne masu menene masu sabo baka isa ba za a yi ranan ba da za a wayi gari da za ka daina amsa sunan bawa mai sabon Allah sai dai mutane za su bambanta wani za ka ga shi sabon Allah yana aikatawa ne daidai yake a wajensa da shan ruwa mai sanyi wanda idan ya gama aikata sabon Allah ma ko a cikinsa ba zai ji ba wani idan ya gama aikata sabon Allah ba zai sake samun wani sabon Allah da yake aikatawa كما يبدأ الله يجي الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم فأجيب كنانا ساقول وكباء رساوة أما كبائر الذنبي ألا يايي الفحشاء ألا يايي إلا اللمم والنشين ما في كرنشي nakura-kurai da muke aikatawa allama abinda ake so mutum ya yawaita istighfari duk mutumin da aka wayi gari ranar tashin alkiyama ya ga istighfari suna da yawa a cikin littafin ayyukansa to lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin ya rabauta ya yawaita istighfari sa'annan thumma tubu ilayhi tuba zuwa ga Allah menene ake nufi menene bambanci tsakanin istighfari da tauba mutum zai iya yin istighfari kuma bai tuba ba suka ce istighfari shine neman sutura daga wajen Allah da kuma kiyayewa daga hukuma mutum zai iya cewa astaghfirullah 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 amma kuma bai menene ba bai tuba ba suka ce amma shi tuba ya kunshi istighfari suka ce tuba shine wanda ya kunshi sharuda uku al-iqla'u fil hal mutum ya daina wannan abin a wannan halin wannadam ala ma fa yayi nadamin abin da yayi a baya har zuwa yana nadama wal azmu ala alla ya'ud kuma a lokacin da zaka fasa zuciyarsa ka leka zaka ga cewa yana da jazzama yana da wato ya riga ya dau matsayi wanda baya shakka cewa ba zai koma ba ba zai kuma yin wannan zanabin ba wayannan abubuwan guda uku idan suka haɗu shine mutum yayi ne mutum ya tuba to idan mutum ya tuba ya aikata sabon Allah sai ya kalai ya kame daga aikata sabon yayi nadama wannan wani irin jarrabawa ne ya aka yi na fada cikin wannan ya Allah na tuba ka yafe kuma a lokacin a zuciyarsa da yaddan Allah ba zan sake komawa cikin wannan kasanta ba ya gaskata Allah akan haka bayan kwana biyu kwana uku abokin tarayyarsa wajen aikata sako sai ya sake kiransa yake mu haɗu a waje ka zamana rauni ya sake kwasarsa sai ya je ya sake aikata wannan sakon dai wanda ya tuba jiya ko shekarar jiya ko satin da ya wuce ko watan da ya wuce ko shekarar da ya wuce to ya za a yi aka ce ya sake yin ne ya sake tuba kar ka taɓa yadda rauninka ya kai ka ga aikata wani sabo ka tuba sa'annan rauninka ya sake mayar da kai ga aikata wannan sabo sa'annan ka ce kai kam hanya ba yaudaran kanka kake yi ba kuwa to duk ran da mutum ya kai ga cewa yana aikata sabon Allah amma ba ka san Allah ya san zuciyarka ko a lokacin da kake tuban nan kace wa Allah alkawarin ba zan koma ba karka yaudari karka ba za ka yaudari Allah ba idan to da gaske din kake yi ba za ka koma ba wannan bai nufin cewa idan Allah ya ga dama ba zai iya sake jarrabanka da wannan zanuba ba idan Allah ya sake jarrabanka da wannan zanuba ka sake gaskata Allah cikin tuba kuma ka tuba duk ran da aka wayi gari ka tsinci kanka a cikin halin da kake ganin wannan tuba da nake ta yi din nan kawai yaudara ne bari shi ya ci gaba da aikata abin da yake yi kawai ba sai ya tuba ba to ranan shedan ya mene ne ya kai ka ya baro na taɓa faɗa muku cewa ni na ga matashi da ya riga ya zauna ya jingina ya riga ya rufe wa kansa kofa ya ce malam shi ya san fa shi wuta zai shiga ba abin da zai hana shi shiga wuta wallahi ya ce shi wallahi shi dan wuta ne shi kam abin da zai hana shi shiga wuta shi ne a ganin babu shi ba har dariya yana fari kuma yana dariya sai wallahi su kam su kam ai shi dan wuta ne kuma musulmi to wannan shi ne abin da ake cewa mundahal jahal wannan shi ne karshen yadda za ka wasafta jahilcin mutum game da Allah shi ne kana da rai kana numfashi kuma ka yanke wa kanka hukuncin kai dan wuta ne kuma ka zauna a hakan ka ci gaba da aikin dan wutan kana jiran mutuwa ya rike ka ka mutu ka shiga wutan mana shedan kai shedan kam ya gama da kai Allah ya kare dan haka Allah tabaraka wa ta'ala yana san mutane masu yawan tuba sa'annan Allah ya ambaci abinda zai biyo baya idan kuna yin istighfari wa nastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi me zai biyo baya yace thumma zakara ma yatarattabu ala al-istighfari wa tauba fa qala yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma Allah tabaraka wa ta'ala zai ciyar da ku dadi mai kyau zuwa wani lokaci sananne suka ce menene ajalin musamma din shine lokaci sananne ware ne ya san lokacin wanda ya san lokacin shine wa shine Allah wanda ya san lokacin shine Allah ila waqti wafatikum zuwa lokacin wafatin Allah tabaraka wa ta'ala zai ciyar da ku dadi mai kyau idan kuna yawan istighfari kuma kuna yawan tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa yu'ti kull ladhi fadlin fadla kuma Allah zai baiwa kowane ma'abuci matsayi ma'abuci falala Allah zai bashi falalarsa suka ce me ake nufi da wannan ma'abuci falala a cikinku Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi falalarsa aka ce mahabota kyautatawa ga Allah cikin biyayya Allah tabaraka wa ta'ala zai masa kyautatawa al-Imam al-Kathir rahimahullahu ta'ala yace abinda ake nufi wayansu daga cikin masu tafsiri sun kawo wayannan bayanan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi cewa idan mutum yayi aikin alkhairi guda daya za a bashi lada nawa idan mutum ya aikata sabon Allah guda daya za a rubuta mai sabo nawa daya kaga kenan lallai sababbe ne wanda dai na zunubansa sun fi goma ayyukan alkhairi da sun fi shi yawa kaga yadda Allah yake san ma yaf'alu Allahu bi'adabi Allah yake me Allah zai yi da azabtar da ku Allah baya san azabtar da ku da Allah yana san azabtar da mu ne da a ce idan ka aikata aikin alkhairi daya za a rubuta maka lada daya in ka aikata sako daya za a rubuta maka sako daya kuna ganin za mu kai labari layi ba za mu kai ba amma ba in ka aikata aikin alkhairi daya sakon Allah daya za a rubuta maka lada 10 daraja 10 sako daya idan kuma ka tuba za a menene za a shafe wannan sako amma duk da haka kaga mutum yana da 10 amma kuma daddensa su suka 10 sa yawa kaga duk musulmin da daddensa suka fi 10 sa yawa to wannan mutumin ka ya riga ya kawarwa kansa da uzuri a gaban Allah shi da karan kansa zai faɗa wa Allah cewa ya Allah zai ce shi ya tantance amai hukuma kawai amai hukuma in dai 10 daddai kuma suka zo suka fi 10 yawa kaga akwai matsala kenan ko kenan sabon Allah mutum suna da yawa sai sabon Allah mutum sun zanto suna da yawan bala'i sa'annan zo su bi mana yana sabon Allah kuma baya aikata menene baya aikata ayyukan alkhairi baya aikata ayyukan alkhairi yace amma fa wa'in tawallaw wa'in tawallaw idan fa kuka juya da baya game da abin da na kira ku zuwa gare shi kuka kawar da kai ko kuma kuka ƙaryata abin da na kawo a gare ku daga Allah fa inni akhafu alaykum azaba yawmin kabir to lallai ne ina jin tsoro a kanku azabar rana mai girma wace rana ce rana mai girma yawmul qiyama ranan alqiyama alladhi yajma'u Allahu fihi al-awwalin wal akhirin ranan da Allah tabaaraka wa ta'ala zai tattaro mutanen farko da mutanen karshe fayujadihim bi a'malihi sai yayi wa kowa sakayya da ayyukansa in khairan fa khair idan alkhairi ne to mutum zai ga alkhairi idan kuwa sharri ne in sharran fa shar idan sharri ne to mutum zai ga sharri wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah yace ilayhi marji'ukum marji'ukum zuwa ga Allah makomarku wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah tabaaraka wa ta'ala mai iyawa ne akan komai domin babu abin da yake gagarar Allah babu abin da yake gagarar Allah tabaaraka wa ta'ala wannan ishara ce zuwa ga cewa Allah tabaaraka wa ta'ala da ya samar da ku a lokacin da babu ku yana da karfin ikon ya dawo da ku rai bayan ya matar da ku فانه قدير على كل شيء daga cikin jumlan abubuwan da Allah yake da karbin yi shine ya dawo da ku bayan ya menene bayan ya matar da ku kamar yadda ya samar da ku a lokacin da babu menene babu labarin hal ata alal insan hinun min ad-dahri lam yakun shay'an makura ba ma mai ambatan mu ba idan ka dibi shekarunka 25 da wata 3 da kwana 3 da awa 33 da mintuna 33 da second 13 idan shekarunka kenan to second daya kafin nan babu kai second daya kafin shekarunka har zuwa lokacin da kake numfashi babu kai ba ma san da kai ba babu sunanka ba san da kai ba ba san da kamanninka ba dan haka Allah tabaaraka wa ta'ala wadda shine yabda'ul khalqa thumma yu'idu shine yake tarar da halitta sa'annan ya dawo da halitta kace wannan dan wannan ayan dalili ne akan kudirar Allah na rayar da matattu bayan sun mutu an binne su sun rube a cikin kaburburan babu musulmi da ke shakkar wannan wanda ke kwankwanton shin Allah zai dawo da mu bayan mutu babu wanda ke kwankwanton wannan ba sai mutumin da dama bai yi imani da wa ba bai yi imani da Allah ba muna roƙon Allah tabaraka wataala ya tabbatar da imanin mu ya karfafa imanin mu ya sa mu kasance daga cikin mutanen da za su ga alkhairi ranar tashin alkiyama wallahu ta'ala a'lam. Yan sanda suna zargin mutane ko ai kafin dan sanda ka samu invitation dinsa ko ko wani abu ya hada ka da shi sai idan akwai zargi ne dama zargin shi ne mafarar aikin shi ne starting point. Idan baka shigar da kanka cikin wani abin da zai sa a zarge ka ba ko kuma wani abu da ya faru babu wani abin da ya shafe ka da zai iya sa ƴan sanda su ji kamshin zargi tare da kai don sau da yawa sai ka ga wanda ya aikata laifi a lokacin da suka gama bincike har suka kai kan wanda ya aikata laifi abin zai baka mamaki dan zai fadda sawu ya fadda kama ya shafe traces din da zai sa a gano shi ya aikata menene ya aikata laifi amma by the time da suka yi amfani da kwarewansu wajen yin bincike kawai abin da suke yi wanda bashi da kyau ƴan sandan Najeriya shine a kan bincike za ka ga sunan wani ya bayyana sunan wani ya bayyana sunan wani ya bayyana sunan wani ya bayyana sai su gayyato mutanen da sunan su ka fito din nan me ka sani game da wannan abin da ke faruwa a ni ban san komai ba dalili kuwa shine kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sun karbi jawabinsa sun bincike shi kuma sun lura da cewa surrounding circumstances suna nuna cewa shi ɗin nan bai daidai ba bai san komai ba abin bai shafe shi ba to a wajen ɗan sandan Najeriya ba ba za su yi maka sai da safe ba za a baka bail kuma bail is free ko ba free bane ya za ku ce ba free bane bayan a police station ana rubuta babba a cikin bango kawai kuskuren da suke yi kenan sa'annan daga cikin abubuwan da ke bata aikin ka san mu lauyoyi ne muna da sa'insa da yawa mafi yawan lokuta da 'yan sanda mu ma abin da aka koya mana ba shi ne cewa idan mutum mai laifi ne idan kai mai laifi ne misali ka ɗauke ni lauyanka zan iya zama lauyanka kuma abin da aka karantar da ni a law school shi ne cewa ba wai in je in ɓoye laifinka ba ne ba in je in taimaka wa alkali ya gano ka cewa kai ɓarawo ne da wuri da haka idan kai ɓarawo ne kuma kana neman lauya za ka iya ɗauka na da sharaɗin ka yadda in je in fallasa ka domin a tsarin dokan ba a hukunta mutum sai laifi ya nene ne ya tabbata wasu lokutan ana ganin laifin 'yan sanda ana ganin laifin alkali bayan kuma mafi yawan laifukan nan a kan waye ke lauyoyi shi zai sa ka yi abubuwan da za a tabbatar da laifin da shi sai sa ka yi abubuwan 'yan sanda sun gama shan wahala sun yi aiki
ga barawo nan an kama shi ga duk wani dalilan da zai sa a hukunta barawon nan a dauke shi daga cikin al'umma a kai shi inda ya dace da shi ba amma lawaya zai zo yayi duk wani dabarun da zai hana alkali kuma akwai abubuwar da ilimi ne akwai abubuwar da sai san tabbata kafin ya ce maka barawo muddin wani san abubuwan kuma su tabbata ba alkali bai da zabi ya dai zai kori karan sai ga barawon da ya kamata a kai shi a ce a hukunta shi ya dawo cikin al'umma gobe an yi wani fashi a wani waje ɗan sandan nan sun je sun yi bincike wancan mutumin dai an sake kamo shi an kawo kaga kenan abin menene sana'ar ta kenan abin sana'ar ta kenan da haka su ɗan sanda amfaninsu a cikin al'umma ba kaɗan ba ne ba kaɗan ba ne kawai akwai ɓata gari cikin aikin waɗanda suka sa mutane gama garin mutane suka bari ƴan sanda amma amfaninsu a cikin al'umma ba kaɗan ba ne sa'an nan daga cikin dalilan da ya sa ake samun gurɓatattu mafi yawan lokuta shi ne aiki ne kamar aikin alkalai aikin ƴan sanda aikin masu kare tsaron mutane aiki ne da ya kamata a ce ma'abota wannan aikin ba su jin tsoro tsoron abin da za su ci tsoron abin da za su sha tsoron abin da zai faru da iyalinsu idan aikin ya shafi ransu ya kamata a kasashen da suka ci gaba waɗannan abubuwan garantit da mutum yanzu ɗan sanda a garin kokarin kare rayuwa da dukiyar al'umma yaje yake kata kafarsa aka yanke mai kafa a asibiti misali sanadiyar rauni barayi sun harbe shi a hannu aikin ƴan sandan ba zai iya ci gaba da menene ba da yi ba a kasashen da suka ci gaba bai da tsoron mai zan ci da iyalina za su ci amma a nan ba za ka ji barayi sun shiga makwabta ka kira ƴan sanda ce maka a ina kamar su kwatance sun gane wajen sai barayin sun gama operation sun tafi sa'annan su kai kana ganin laifinsu kai ka fita mana ka je ka fuskanci barayin mutumin da yau idan aka harbe shi entitlement ɗinsa da ya kamata a baiwa iyalansa mutane da yawa sun haƙura sa'annan akwai wasu mutane ba waɗanda su irin mutane filing ɗin ƴan sandan nan da iyalansu ba su san ya za su je su karɓo entitlement ɗin ba akwai mutanen da kuma suna sanada suna da insiders da suke faɗa musu sunayen ƴan sandan da suka riga suka mutu wadda families ɗin su ba za su iya claiming ɗin entitlement ɗin su ba akwai mutanen da ake baiwa su kuma su je su clearing file ɗin su karɓo kuɗin su zauna cikin al'umma suna sa manyan kaya manyan motoci ana ce musu masu kuɗi shi kuma abin da yake ci kenan don haka hukumomi ya kamata Najeriya ne za ka zo ka ga ana sakaci da abin da ya shafi tsaro kwanaki wani yaro ya ɗauko rifle ɗin mahaifinsa kuna da labari ai ya saka a buhu ya tafi fort headquarters ya rasu tare da shi akwai rifle ɗin Nigerian police force ba a nemo shi ba ba a bincika ina rifle ɗin ya shiga ba ba a nemi yadda za a bai wa iyalinsa entitlement ɗin shi ba shi abin da mahaifinsa ya kawo rifle ɗin yana sai ce to ga kayanku ku ba mu entitlement ɗin mahaifinmu da ya mutu a bakin aiki irin wannan sakacin yana da yawa shi yasa dole da zanto akwai corruption dole a zanto akwai corruption dole ne wannan babu makawa ba yadda kake gujewa wannan mutum ne ka ba shi bindiga amma salari fi shi ba zai fi buwan shi gaba ba kace mai je ne da bindigar kenan
eh nemo shinkafa idan salari din shi ya siyo goyon shinkafa to ba zai ci man gida ba ba zai biya school fee ba kasuwannin da muke shiga shi suke shiga cikin zalunci akwai zalunci cikin yadda tsarin yake dan haka kullun idan zamu zargi ɗan sanda mu ma mu menene mu zargi kawunan mu sa'annan mu zargi hukumomi sai sun gyara sai sun gyara sa'annan wayannan abubuwan za su menene za su gyara sa'annan wayannan abubuwan za su gyara kuma haka zargi shine mafarar aikin su sai ana zargin da tukunna za a fara menene za a fara bincike amma aikin dai kawai yana buƙatar a yi wa aikin gyaran fuska a yadda yanzu yau din nan idan mutum ya ga barna bai iya tafiya ba wajen ƴan sanda ya ce ga wani nan za su rike shi sannan daga cikin matsalan da su tafi ya ce da shi idan aka kama barawo idan ka zo ka ce ga barawo nan kuma aka ci nasarar kama barawo ko kuma wani wanda ya aikata wani laifi aka kawo shi station aka ajiye shi idan mutanensa ba su zo ba wa zai ciyar da shi kai to ina gwamnati take kaga akwai sakaci da gwamnati take yi rikon sakainar kashi da wannan aiki mai tsananin muhimmanci sai sun tsaya a kan titi an ba su na mai sa'annan su suka mai a motar da za su yi patrol kuma kasar da ake da mai ake da aiki ake da tunciya wannan zalunci wannan sector daya kenan muke magana ɗan sanda kuma su ne bai halarta su yi zanga-zanga ba su yi zanga-zanga to idan bai halarta su yi zanga-zanga ba me ya kamata mu da ba ɗan sanda ba ne me ya kamata mu yi ya kamata mu zanto mouthpiece su cewa wannan abun ba adalci bane wannan ba adalci bane wannan ba adalci bane wannan ba adalci bane ya za ku bai wa mayunwata bindiga mutumin da ke jin yunwa ka ba shi bindiga ya je yi ne da shi to kaga duk wannan abubuwan sai an gyara sa'annan za mu samu daidaituwa a cikin society din mu sa'annan barna zai ragu sa'annan miyagun mutane za a yi maganin su sa'annan ƴan sanda za su zama jajirtatattu ba su shakkan su je su yi wa al'umma aiki domin sun san ko da wani haɗari ya faru da su a bakin aiki rayuwansu da rayuwar iyalansu garanti aiki ne fa wadda ranka ne fa ka je ka bayar ka ce ga raina na bayar amma kuma sai zato ba damu da kai ba Allah tabaraka wa ta'ala ya sa hukumomi su yi gyarawa gurbatattu daga cikin ƴan sanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa su gyara sa'annan irin wannan zancen yana da daɗin yi ƴan sanda ko yau ko gobe maganar za ta shafe su kai ma ran da maganar ta shafe su kai ma sai ka ture ai yadda muke maganar ƴan sandan nan mu ma muna da namu abubuwan da muke yi wanda yake sa rayuwa ya zama mana inconvenient kowa ya dan samu wani dan dama sai ya takura wa wani amma kuma shi bai ganin wannan a matsayin laifi yana hangar laifin wasu ne to inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim Allah baya canza halin da mutane suke ciki hatta sai sun canza abin da ke tattare da su da haka daidaikun mu inda muke da sakaci inda muke da rashin kulawa sai mun dawo mun zama masu kulawa sai mun dawo mun gyara idan ni na gyara kai ka gyara kowa ya gyara sai ka ga angon nan kowa idan ya gyara angon nan za ga rayuwar mutanen nan ya fi sauki akan angon mutanen da suka ki gyarawa idan garin da kowa ya gyara za ka ga garin rayuwarsa a garin ya fi sauki akan garin da suka ci ne suka ki gyarawa hakan nan
kasa gabaki daya idan aka gyara sai ga rayuwa a kasar ya bi sauki akan mutanen da suka gine ne suka bi gyarawa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu iko gyarawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke fadi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta wa mamatanmu waɗanda suka riga mu komawa zuwa gare shi idan namu lokaci yayi muna roƙon Allah ya kyautata ta ƙarshen mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mana buƙatunmu na alkhairi gabaci daya wayannan kwanaki da suka rage cikin wannan wata mai alfarma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dasar da mu zuwa ga aikata ayyukan alkhairi ya Allah ka dasar da mu ka sa mu kasance daga cikin mutanen da suka shaida ko kuma za su shaida lailatul qadr dan ba mu sani ba ko ya wuce ko kuma yana nan tafi shi yasa aka ce mu nema cikin kwanaki 10 muna neman roƙon Allah ya dasar da mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mana buƙatunmu na alkhairi ba ki da muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya hada fuskokinmu gabaki daya mu cikin jannatul firdausil a'la سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أوكي أي سلام عليكم أوكي يا